This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maria na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 30 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda wasu mazauna jihar Katsina suka koka game da matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya kusan makonni biyu kenan. Lamarin da ke shafar harkokin yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarkin.
Wallahi wannan al'amari ya kai la haula wala quwwata saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin Katsina sai mata bi sai tafiye kilomita tantane mu mai ruwa mai ma an kara farashin mai.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. A yau kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda matsalar wutar take shafar ku. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka Sulaiman Mana Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Inda a wannan makon shirin ya maida hankali akan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zabuka a kasashen Afirka. Idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba kamar na Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar noma ta Amurka ta sanar a yau Laraba cewa an tabbatar da bullen cutar murin tsuntsaye na H5N1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar Oregon. Wannan wanda shine karo na farko da aka gano cutar a cikin alade a kasar. Aladu suna matsayin babbar damuwa ta musamman wurin yaduwar cutar murin tsuntsaye saboda suna iya kamuwa da cutar daga tsuntsaye da kwayoyin cutar dan adam wadanda za su iya musanya kwayoyin halitta don samar da wata sabuwar kwayar cuta mai hadari da za ta iya shigawa mutum a cikin sauki. Ma'aikatar noma ta Amurka ta ce babu wani hadari ga kasar da ke tattare da naman alade daga Oregon. Kuma hadarin kamuwa da murin tsuntsaye ba shi da yawa tsakanin jama'a a kasar. Aladu su ne asalin cutar murin tsuntsaye na H1N1 a shekarun 2009 da 2010. Kuma an sanya su a matsayin tushen wasu cututtuka, inji Richard Webby, masanin binciken cututtuka a asibitin yara na St. Jude, wanda ke nazarin mura a jikin dabbobi da tsuntsaye ga hukumar lafiya ta duniya. A yau Laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargadi cewa mutane da suke zaune a wasu yankuna na wato tsaunukan Beka da ke gabashin Lebanon da su tashi daga wurin wani kashedi na aikin soje akan kungiyar Hezbollah a wannan yankin. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mutane da ke zaune a Belbak da Ain Burdi da kuma Duris da su tashi daga gidajensu. Sojojin Isra'ila su tari suna biyo sahu da hare-hare ta sama bayan irin waɗannan gargaɗi a cikin aikin soja da suke yi wanda jama'an Isra'ila ke cewa wani yunkuri ne na ƙoƙarin tura mayakan Hezbollah su fice daga yankin iyakar Isra'ila da Lebanon. Isra'ila ta yi amfani da wannan salo a yaƙi da take yi da Hamas a zirin Gaza, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jin kai suke Allah wadai da wannan kashedi na tada mutane daga inda suke, suna cewa fararen hula ba su samun isasshen lokaci da za su kimtsa, kuma ba su sautari ba su samun wani wuri mai aminci da za su koma. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aikewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu wasiƙa cewa yana bayyana damuwarsa akan sabuwar dokar da Isra'ila ta tabbatar da ita na haramta aikin ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya na jin kai da suke taimakawa Falastinawa masu gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A washe garin wani harin ta'addanci da ya halaka sojojin Chad kuma kwana 40 da wata wato tawaga na mutum 40 na jami'an gwamnatin kasar ta kai ziyara a jamhuriyar Niger inda suka gabatarwa General Abdulrahman Tiani sakon shugaba Mahmoud Dabi. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aika mana da rahoto akan haka.
Ministan harkokin wajen Chadin Abdulrahman Kula Malane ya jagoranci wannan tawaga da aka bayyana cewa ta zo ne domin karawa hukumomin Niger kwarin gwiwa a fafutukar da suka sa gaba. An kuma tantauna batun tsaro da hulɗar kasashen biyu a yayin ganawar da ta hada tawagar Chadin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdulrahman Tani. Suna masu cewa sun zo dauke da sakon shugaba Mahamat Dabi.
Son Excellence Monsieur Mahamat Idriss Dabi qui devrait lui-même effectuer ce déplacement mais suite
yace shugaba Dabi ne ya kamata ya zo da kansa to amma ganin harin da aka kaiwa dakarun kasar yasa ya turo wannan tawaga a wani yunkurin karfafawa hukumomin Niger gwiwa tare da jaddada goyen baya a gare su a wannan lokaci na gwagwarmayar neman cikakken yancin kan kasa da neman hanyoyin sake gina kasa to koya masu sharhi ke fassara kusancin Chad da Niger a halin da ake ciki a yau Abbas Mumuni kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Abu ne mai muhimmanci shugabannin Chad su zo ba ma neman taimako ba kadai wajen Niger a karfafa ita wannan force mixed unity national da yana da muhimmanci. Ya wakana ma lokacin da shi marigayi Idris Dabi lokacin da yake neman ya je Faroton Boma ya nemi adin gwiwar Niger. A bashi damar cewa ƴan ta'adda waɗanda an kora daga yankin Chad ko kuma ma sun shigo yankin Niger ne a basu damar izinin biyu su a ragargaje su.
Chad makwabciyar Niger ta bangaren gabas na fuskantar barazanar tsaro ta bangaren dukkan kasashen da suka zagaye ta Sudan, Cameroon da Libya a yayin da ta bangaren Niger da Nigeria Boko Haram da ke da sansani a tafkin Chad kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. A ƙarshe, akalla mutane 51 sun mutu a yankin Valencia da ke gabashin ƙasar Spain, biyo bayan wata ambaliya da ta ja motoci, ta share ƙauyuka ta zuba cikin koguna, kana ta lalata layukan dogo da manyan hanyoyin ƙasar, wani bala'i mafi muni a ƙasar da ke nahiyar Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya na ƙara ta'azzara, lamarin da ya sa wasu mazauna jihar Katsina kokawa game da tsayawar harkokin cikin gida na yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarkin. A halin da ake ciki, wata majiya daga kamfanin wutar lantarkin kasar ta ce ta yi a dauki makonni kafin a maido da wutar lantarkin saboda dalilan tsaro. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi na dauke da ƙarin bayani.
Yau kusan mako biyu da katsewar wutar lantarki wanda ya durƙusar da harkokin yau da kullun na rayuwar jama'a da kuma fafutukar bidar halaliya a arewacin kasar ciki kauhar da jihar Katsina. Shin ko yaya lamarin ya shafi mata masu kula da iyali a harkokin gida? Ga wata mata.
Wallahi wannan al'amari ya kai la haula wala quwwata saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin Katsina sai ma ka bi kai ta tsaye kilomita kan ta nemo mai ruwa yana kana roƙon shi arziki da kuɗin ka ma ba kyauta ya kawo maka ruwa wanda za ka yi amfani da shi. Wani yana saida maka duk jarkar ruwa naira 150 duk jarka ɗaya.
Ba ma
ba jarkar ruwa na naira 50-80 haka take.
Ka zama ko matan abu da kuke ayyuka a cikin gida matan auren sauransu yaya wannan abin ya shafe ku kenan?
To yanzu dai wanka to ɗaya kowace mace ke a rana. Duk bayan nan yanzu mu da muke da yara wanki ya taru zuga ko ba wata maganar da za ka ce za ka goge ma yara kaya saboda wahalar wuta da muke fama da ita.
kullun haka muke sa kaya ba guga haka muke fama da wannan matsalar kallan tarki
ba generator
to yanzu a yau ake magana mai ma an ƙara farashin mai to ina za a sau man da za a halba ruwa sai dai masu ta kura masu bohol bohol da masu rijiya zaka ga yara na yawo a kwararo kwararo suna neman ruwan da za a yi amfani yau da gobe
masu sana'o'in sayar da ruwa na bohol ga ƴan garuwa su ma sun koka da rashin wutar lantarki
sunana Hassan Adam
na
to wannan matsalar wuta ta shafi matuƙa saboda abin ya zo mun kamar in za mu tashi ne zai mun kamar dole ne sai da rantsu saboda al'umma ci kuma
yanzu nawa kuke sai da ruwa
gaskiya mun karo ruwa a da muna ci da ruwa tsira shaje amma yanzu ne ya shi naira 30 a 50 ai muna ci da shi haka ba ni duk wanda yanzu zai da famfo wanda bai da rijiya a gidan shi gowa kaga ta shafe shi wanda ke da bohol bai da generator kaga ta shafe shi dole fito zai yi ba
shi ma mai aikin walda na sarrafa karafa ya koka game da wannan lamari
gaskiya wannan rashin wuta sai da ba a fara saboda ya kai mu fara wallahi yanzu ayyuka gabaci ɗaya sun tsaya mara saboda yanzu ga ayyukan ma wasu muna so yi rashin wuta ya hana shafe shirbe sai ba saboda yan muka ce wani aikin man an sa bi shi da sai fita da tare kudin sayan ma sai ta kaɗai nan gurin ma shi ba ta ayyuka sun tsaya yadda muke zuwa ma shagon haka su koma sabo
binciken da na gudanar ya nuna cewa hatta manyan asibitoci yanzu idan wani mara lafiya ya rasu dangi sai dai su maza su dauke shi su tai su masa jana'iza ba kamar yadda akan bari ba na wani lokaci tunda dai kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya wato TCN ya bayyana cewa babu takibin ranar maido da wutar lantarkin nan kusa daga da asarar da ƴan kasuwa suka tafka sanadiyar rashin wutar lantarkin kuma jinkirin shi da ya auku ne sabili da dalilai na tsaro a wurin aikin gyaran layin wutar lantarkin da ya katse Sunshine Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
madalla a gaida Sani Sha'ibu Malfashi shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma a yayin da Amurkawa ke shirin halartar rungunan zabe a ranar 5 ga watan Nuwamban 2024 shirin na kasa na wannan mako zai mai da hankali kan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zabubbuka a kasashen Afirka da yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba
in dai ana wani abu wanda na tafiyar da kasa ne kai baka nan kusa to wallahi ka tabbatar da lamarin ka fa sai dai jaran Allah to domin haka zabe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa
masu bukatar musamman su yadda cewa shi zabe ƴancin su ne sannan su ma kamar da kowa yake fitowa a zabe shi su ma su fito a zabe su
kada ƙura'a ko shiga zabe na daga cikin jerin muhimman ƴancin da dokokin cikin gida da kasa suka yi tanadi wa nakasassu to sai dai a yadda abubuwa ke wakana a wasu kasashen Afirka idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba akwai alamun tazara dangane da batun mutunta wannan ƴanci na baiwa mutanen da ke da tawaya damar taka rawar da ta dace a harkokin zabe abin da yasa kenan shirin na kasa ya karkata kan harkokin zabe a wannan mako
sunana Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya mutane masu bukata na musamman kamar da aka sani ko ina suna iya ba da gudumawa abin da shafi harkar demokradiya da tattalin arziki da kuma zamantakewa har da bangaren tsaro domin shine bukata na musamman ya riga ya gane cewa yin zabe shine yancin shi matakar za a bashi abin da ya zaba sannan mai bukatar musamman ya yadda cewa ya zabe ra'ayin shi ba dan a bashi wani abu ba
Amurka tana shirin yin zabe na shugaban kasa a ranar 5 ga watan gobe wasu na cewa kamar irin waɗannan kasashe namu masu tasowa ya zaka gwada yancin masu bukata na musamman a irin waɗannan kasashe namu da kuma irin kasashen da suka ci gaba
su kamar America ko kuma kasashen Turawa sun yadda su girmama dan adam mutum ba sa duba menene matsalar sa ba sa la'akar da menene ko lalurar gani ko lalurar kafa ko kuma wata bukata na musamman abin da suke duba shine suna bashi yancin shi a matsayin shi na dan adam tabanin irin wannan kasashen mu na Najeriya yanzu ka duba wannan duk da irin gudunmawar da masu bukata na musamman suke bayarwa a mulkin demokradiya na Najeriya amma ba ka ga abin da suka bayar da shi a aikace abin da nake bukata da kasashen da suke da mulkin demokradiya su dinga koyi da kasashen da suka iya karbo suka kusa suya kokumin mulki a gudun su ko kuma suke koyon demokradiya a gudun su dinga koyi da su domin gane cewa su ana ba mu masu bukata na musamman dama da yanci kamar da ya kamata ko a Najeriya ba har yanzu da ake magana yanci hukumar zaben Najeriya ba ta samar da wani yanayi na bambance mai bukata na musamman yadda zai zabe shi ma cikin sauki ba amma ka je America ka gani kamar su kasashen za ka ga tsarin da za a yi zaben ya bambanta da irin tsari na wasu kasashen duk da suna ikirarin demokradiya
to Suleiman Yarima idan mahukunta sun dauki darasi daga kasashe irin su Amurka sauran kasashen da suka ci gaba ku kuma masu bukata ta musamman wane darasi za ku dauka kuma wajen saka taku gudunmuwar a harkar zabe
na farko shine masu bukata na musamman su yadda cewa shi zabe yancin su ne kamar da suke a baya sannan su ma maimakon su dinga zabe su ma su fito a zabe su
duk da rashin samun wata cikakkiyar damar kada ƙuri'a ko ta shiga zabe masu bukata ta musamman kan yi tsayin daka wajen ganin sun mori wannan yanci alƙaluma sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ke da nakasa a sassan duniya na taimakawa 'yan takara samun galaba a zabe a yayin da bayanai ke nunin a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa 'yan siyasa ba sa lura da wannan lamari wani mai matsalar gani Malam Sido Nuhu Umaru daga jamhuriyar Nijar ya jaddadawa shirin na ƙasa ƙalubalen da suke fuskanta a sha'anin zabe
in dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne kai bakka nan kusa to wallahi ka tabbatar da lamarin ka fa sai dai jaran Allah to domin haka zabe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa ba su kaɗai ne ba Allah ya yi su a duniya ce babu muna da uwaye muna da yaya muna da jikoki muna da mutane da dama wanda ina ganin a cikin kiyasin da aka yi a shekara 2010 an kiyasta akwai mutane kusan miliyar 1 daga cikin mutane na duniya duka mutane ne masu nakasa amma in kasa su ne miliyar guda eto amma in ka hada da mutane dangin su al'ummomin su nawa ne sai ka gani cewa su da yawa ne ai wadanda suna iya su kawo kokarin su a cikin zabe suna iya su baka muryoyi wanda za su iya su kai ka samu makujerar shugaban kasa ko wani abu wanda kake nema a cikin zabubbukan nan misali a cikin Niger a cikin kididdigan da aka yi shekara 2012 an kiyasta akwai mutane 700,015 da an kai to wannan Malam Suleiman in ka hada da al'ummomin su da wani a Niger to misali mutum guda ya samu mutane masu nakasa duka sun mara mishi baya kana ganin bai kai gaci
ya zaka iya kwatanta damar da ake baiwa masu bukata ta musamman a harkar zabe a kasashen mu na Afirka da kuma yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba
kasashen mu na baya kwarai accessibility to material to vote e da bureau to vote kaman inda mutane za su zuwa su zabe da kayan da za su amfani da su domin su zabe waɗannan kayayyakin ne su a wajen nasu komai na kasaka to an yi ma hanyar da za ka iya kai zabe kai kaɗai ba tare da wani ya san mini ne kai zabe ba tare da wani ya ma shiga cikin hurumin da kake da shi na kai kaɗai ya kamata kai zabe wanda kake so ba a cikin takura ba to mu wajen namu kamin ka shiga wani bureau de vote bai ma yi wa ne in kana da wata da ka sama sai dai ka ce to ni na su da na bar ma Allah tunda ko yaya ne aka baka dama bai yiwa ka je ka shiga waɗansu bureau de vote ini abubuwan da ake amfani da su domin ai zabe mu a wajen namu mutane masu nakasa da yawa da yawa da yawa ba su samu kaiwa ga waɗannan wuraren ga kuma uwa uba tsangoma wanda ake nuna ma mutane masu nakasa idan sun je wajen zabe
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu so da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim daga Najeriya da Sido Nuhu Umaru daga Niger sai Isa Lawal Ikra da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
Madalla a gaida Sulaiman Mun Barma to kafin mu bude layin wayar mu ku dan shakata da wannan wakar
Hausa wazir ku ce zai kuma Allah ku so ku zaga Hausar mata ku sabar da yarda ta ku bar na kawai nayi wasara babu irin ku cikin mata
yanzu kuma zamu bude layin wayar mu mun samu kira na farko daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
To Alhaji Musa Garo muna jin ka
To alhamdulillah duka dai gaba ɗaya radio na kasa kama maudu'in wanne maudu'i aka tabo ne yau
game da batun matsalar wutar lantarki ne ta yaya wannan lamari ke shafar rayuwarka ko kuma rayuwar iyalinka
to gaskiya al'amari wannan maudu'i mai matukar muhimmanci ne saboda idan muka dauki abubuwan da ke faruwa mu kan rashin wutar nan na kwana 10 sha kusan biyu a arewacin Najeriya especially ma ni da nake a Kaduna kuma Kaduna na farko tun ga ina sana'a wani sadanganci bangaren wuta wanda mutum ya sai abu sai mun gwada mai TV ne ko ka sai mun gwada maka fanka ne ko radio da sauran su yawanci zaki ga zamu sa taki kuma yawanci kin ga da yake muna aikin gidan radio yanzu idan zaka je kana program mai makon a ce kun kai sha biyun dare ana wannan program sai zaki ga dole za ku tashi karfe 9 na dare saboda ba do kai wani zuwa har 8 da rabi zaki ga mun kashe gidajen radio ma gaba daya to dan haka irin wannan abubuwan gaskiya kamata a ce gwamnati
to mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna mun sake samun wani kira
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
to alhamdulillah kuna tare da Hamza Balare da Alhazawa sakataren kungiyar tsakar magogawa ya irin da zo daga nan jihar Kaduna nan jihar Kaduna Najeriya
to muna jin ka mallam Hamza
to alhamdulillah ai lallai matsala na rashin wutar lantarki din nan ai ya shafe ni da biyu da dari kwarai da gaske saboda sai da yawa a yanzu da yayanci abin da ake samu na nika musamman wajen nika yin abincin da za a ci kaman gari kenan da gaskiya yanzu ya faskara
kuma kin ga kamar a harkan sana'an mu misali na ainihin biredi yanzu medan da ake yin packaging din ake sa biredi a ciki yanzu ya riga ya yanke saboda matsalolin cirewa wutan nan ne kuma gaskiya ba karamar abu bane wannan abu a gare mu gaskiya fatan mu dai Allah ya kawo mana sassauci gaskiya Allah ya kawo mana mafita a wannan al'amari ina fata za ku tashi
to mu ma mun gode Mallam Hamza Balarabe yanzu kuma zamu je jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam da wa muke magana daga jamhuriyar Niger
eh kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Megode a cikin jihar Niger
to muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula
to a kika da gaskiya ba abin da ya dace da mu wanda yayi sai kamata mu dage da shi babu kamar addu'a isa ga ainihin yanayin yadda muka tsinci kanmu a halin yanzu domin saboda hakikanin gaskiya da mu shugabannin da shugabannin mu da talakawa namu gaskiya akwai kurakure tare da mu kawai abu ɗaya ne da ya kamata mu dage mu koma ma Allah kuma mu dage da addu'a Allah ya ji kanmu ya kansa ya kamar sokin duka wannan al'amari na rayuwa abinda kawai kama ce mu kenan
to madalla Mallam Ibrahim mai wankin hula daga jamhuriyar Niger mun gode yanzu kuma zamu je Sokoto Assalamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto.
Kuma mun saka da Muhammadu Aliyu daga Sokoto.
To muna jan kamalan Muhammadu Aliyu. Mallam Muhammadu Aliyu ko kana tare da mu?
Ina tare da ku kafiya.
To muna jan ka, me zaka ce game da wannan batu?
Nace to an dai samu cikin wani yanayi hakin babu. Aro ba wuta ba ilimi.
To Mallam Muhammadu Aliyu dai kamar layin ka yana da tangarda kuma yanzu haka ma dai lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya dauka wayoyin ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar mun gode Madalla yanzu kuma ga wannan sakon
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne a ranar 5 ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da karkwatar su zuwa rumfunan zabe domin kada gurbin a zaben shugaban kasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara
saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na radio da television da kuma shafukan mu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook X wato Twitter da kuma Instagram
kazalika muna nan a dandalin mu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1 sai 2 sai 2 4569 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa a Amurka
Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
kuma da la yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Ma'aikatar noman Amurka ta ce an tabbatar da bullar cutar murin tsuntsaye na H5N1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar Oregon wanda shine karon farko da aka gano cutar a cikin aladu a kasar. A yau Laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargaɗi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Baka da ke gabashin Lebanon wani kashedin aikin soji da ƙungiyar Hezbollah take ɗaukan alhaki.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dasalan Makonan wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyar mu ta yau Kila Williams ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.